sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar yanar gizo a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 10 ga watan Yuli na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Jakadan Burtaniya a nan Amurka. Jakadan Burtaniya Amurka Kim Dorak ya sanar da murabus dinsa a yau Laraba, yana mai cewa ba zai iya ci gaba da aikinsa ba. Gwamnatin shugaba Trump ta ƙara ƙaimi wajen ganin an hanzarta tantance bakin haure da ke neman mafaka. Sannan za ku ji wata cewa wata tawagar ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoton cewa an samu raguwar tashe-tashen hankula a yankin Kasai da ke ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu fashin baki a Najeriya ke ci gaba da yin sharhi game da yadda suke gani za a magance matsalar tsaro a ƙasar. Bayan haka za ku ji martanin da wasu al'ummomin jihar Filato ke ci gaba da maidawa akan batun shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na yi wa makiyaya matsugunni. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wata gagarumar zanga-zanga da aka gudanar a ƙasar Ghana sakamakon yanayin rayuwa a ƙasar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adle Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Jakadan Burtaniya a Amurka Kim Dorak ya sanar da murabus dinsa a yau Laraba, yana mai cewa ba zai iya ci gaba da aikinsa ba, biyo bayan kwarmata bayanan diplomasiya waɗanda ke ɗauke da ɓatanci ga shugaban Amurka Donald Trump. Ko da yake aikina ba zai ƙare ba har sai zuwa ƙarshen wannan shekarar, na yi imanin halin da ake ciki a yanzu abin da ya fi dacewa shine a sake zaben sabon jakada, Dorak ya ce a cikin wata sanarwa. Dorak ya kasance babban jami'in diplomasiya na Burtaniya a Washington tun shekarar 2016. Ya kwatanta Trump din a matsayin dan koyo, matsoraci kuma mara kwarewa, sannan kuma gwamnatinsa rikirkitacciyar da babu kamar ta. Gwamnatin shugaba Trump ta ƙara ƙaimi wajen ganin an hanzarta tantance bakin haure da ke neman mafaka, inda za a fara kwashe kwana guda kacal ana yi musu tambayoyi kan dalilinsu na zuwa Amurka. A baya masu neman mafakar waɗanda ake tsare da su bayan da suka shiga cikin Amurka ɗin kan kwashi sa'o'i 48 kafin a saurari ƙorafe-ƙorafensu. Sai dai muƙaddashin daraktan hukumar da ke ba da shaidar zama ɗan ƙasa da shige da fice a nan Amurka, Ken Cuccinelli, ya baiwa jami'ansa umarnin da su riƙa tantance masu neman mafakar waɗanda ake tsare da su cikin kwana guda. Kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ta BuzzFeed, wacce ta fara samun labaran, ta ce ta samu kwafin umarnin da aka aika wa jami'an hukumar kan wannan sabon tsarin. Wani alƙalin kotun tarayya a nan Amurka ya yanke hukuncin cewa ma'aikatar shari'ar ƙasar ba za ta iya canza tawagar lauyoyinta ba, yayin da take neman hanyar da za ta saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa. A watan Yuni, babbar kotun ƙolin ƙasar ta yanke hukuncin cewa kada a saka tambayar, amma jami'ai sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya lashe takobin cewa yana so a sanya tambayar a ƙidayar ta shekarar 2020. Ajiya Talata alƙalin kotun gundumar a birnin New York, Jesse Foreman, ya ce ma'aikatar shari'a ba ta bayar da dalili ba ko wani gamsasshen dalili da za a ba ta damar ta sauya tawagar lauyoyin da za su tunkari wannan matsala. Har ila yau Foreman ya ce dokar kotunan birnin New York ta bayyana cewa ana buƙatar duk lauyan da yake so ya yi murabus daga wata ƙara. Ana buƙatar sai ya bada ƙwaƙƙwarar hujja inda daga baya alƙali zai duba lamarin ya ga ko ya cancanta a bashi wannan dama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar ƙwararru ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoton cewa an samu raguwar tashe-tashen hankula a yankin Kasai da ke ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, kuma sun ce mai yiwuwa samun sauyin a ɓangaren hukumomin ƙasar zai iya buɗe ƙofar zaman lafiya da sasantawa a yankin mai fama da rikici. Tawagar ta miƙa rahoton a yau Laraba game da halin da ake ciki yanzu a Kasai ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban tawagar ƙwararrun lauya ɗan ƙasar Senegal Bakare Nedie ya ce yankin Kasai ya ci gaba da fama da rikici da tashin hankali da laifuka da suka shafi cin zarafin bil'adama. Amma ya ce sabbin hukumomin ƙasar ta Congo sun himmatu wajen ganin an hukunta waɗanda suka aikata laifuka, abin da ya ce zai taimaka wajen yaƙi da masu aikata laifukan da ba su dace ba. Sannan ya ce ɗan zaman lafiyar da aka samu a 'yan watannin nan a yankin na Kasai ba ɗorarre ba ne.
We have seen from the demobilization and the clashes in February 2019 between the regular army and the Kamina Nsapu.
Yace mun ga yadda aka samu rikice-rikice a watan Fabrairu da shekarar 2019 tsakanin dakarun ƙasar da kuma mayakan Kimuana Sapu yan yakin sunkuru. Wannan wata alama ce da ke nuna cewa za a kawar da zaman lafiya, ya kamata dukkan masu ruwa da tsaki su yi abin da ya dace. Sarkin Qatar ya yi amfani da ziyarar da ya kawo a nan birnin Washington DC a wannan mako, inda ya bayyana irin kyakkyawar dangantakar tattalin arziki da tsaro da ke tsakanin Amurka da ƙasarsa. Amma bai ce komai ba dangane da yunkurin da yake yi na shiga tsakanin takaddama Amurka da Iran. Sheikh Tamim bin Hamad Al-Sani ya gana da shugaba Donald Trump a fadar White House a jiya Talata, da kuma muƙaddashin sakataren tsaro Mark Esper a ma'aikatar tsaro ta Pentagon.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, da farko za mu fara da batun tsaro. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da ɗaukar matakan magance matsalar ta tsaro a ƙasar, su ma masharhanta ba su fasa bayyana ra'ayoyinsu ba. Dr. Abati Bako, mai sharhi a kan lamarin tsaro, ya bayyana yadda yake gani za a iya magance matsalar tsaro a Najeriya a cikin wannan hirar da na yi da shi.
To, wannan hakika batun tsaro a Najeriya ya zama babban matsala. Ba ma tsaro ba, al'amuran da suka shafi tattalin arziki na ƙasa da kuma al'amuran da suka shafi zamantakewa duka akwai matsaloli a ciki. Amma dai alal hakika kokarin da gwamnatin tarayya take yi yanzu ya fi na baya, kuma ya fi na kafin ma ta karɓi wato ragamar wannan gwamnati a shekara ta 2015. Alal hakika babban magana akwai na a duniya babbar magana ita ce ta tsaro saboda shi dan adam har kullun tsaro shi ne nemin abu a wajen sa.
To dokta, game da batun ƴan mazhabar Shi'a a Najeriya, ya kake kallon wannan batun?
Idan ba a kokari an warware wannan matsala ba, musamman a warware ta akan teburi, wa hakika za ta ce zama babbar matsala kuma babban abin da take a Najeriya. Shawaranmu a bisa nazari da muke idan muka yi abin da muke cewa comparative analysis ma'ana kwatance ne da wasu kasashe, za mu ga cewar alal hakika ba abin da yake warware dindimu da tashin hankali da rashin tsaro a ƙasa, musamman na cikin gida, shine a samu sulhu a tsakanin gwamnati da wanda ake yin tababa da su. Wannan shi ne abin da yake haɗe zai iya kawo wato mafita, inda yake al'ummar Najeriya za a iya samun tsaro kuma a samu zaman lafiya. Saboda alal hakika duk ƙasar da aka ce akwai matsala ta tattalin arziki, musamman a tsakankanin mutane, tattalin arzikin ƙasar bayewa mafiya yawan al'ummar daɗi, to wannan dole ne a ringa samun matsalolin tsaro da yawa. Kuma idan muka dubi wato tafiyar da ita duniya da ake yi, wanda muke cewa a globalization policy, na cewar tattalin arziki na duniya gaba ɗaya, yin demokaradiyya da kuma abin da shafi zamantakewa al'umma a duniya, to a hakika idan muka duba hannun tafi a Najeriya, za mu ga cewar yawan al'umman Najeriya ya fi ƙarfin tattalin arzikin Najeriya. Saboda haka idan ba samu aka samu gyara a cikin tattalin arzikin ƙasa ba, to batun tsaro babban matsala ce, kamar yadda yake a sauran ƙasashe masu tasowa, musamman ƙasashe masu tasowa wanda suke suna da yawan al'umma irin su Brazil, irin su Pakistan, da irin su Afghanistan. Duk ƙasashe ne wanda suke al'adiya suna da yawan al'umma, kuma akwai matsalan tattalin arziki. To batun tattalin arzikin nan suna tafiya tare da batun tsaro, saboda shi ɗan adam har kullun tattalin arziki yana da muhimmanci a wajen sa a rayuwa fiye da komai. Saboda haka dai kokarin da ake yanzu, shawaranmu bisa nazari da muke shine a ninka, kuma sannan a yi nazari na wasu ƙasashe da suka sami mafita ta fannin tsaro, musamman ƙasar Brazil, wanda kafin zuwan Silva da Lula irin wa'annan matsalolin suka ringa samu na fashi da makami da matsaloli irin na yin garkuwa da mutane da shauransu. Amma da ya zo aka samu mutane miliyan 35 aikini, to an hakika ya wuce ƙasar Brazil. Don talaucin nan shi ne babban matsalar da yake sababa tashin hankali a kowace ƙasa a duniya.
Madalla a gaida Dr. Abbati Bako. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Filato a Najeriya. A yayin da ake ci gaba da ce gaba da shirin tsugunar da makiyaya wuri guda da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa lakabi da Ruga Settlement, al'ummomin da abin ya shafa kai tsaye a jihar ta Filato sun ba da shawarwari a kan matakan da gwamnati ya kamata ta ɗauka a kan wannan shirin. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana.
Architect Macham Makut shine jagoran matasan yankin Bokos, wanda yace sun samu labarin karamar hukumar su na daga cikin yankunan da ake sa ran gudanar da shirin na Ruga.
Wannan magana Ruga wanda ake so a zo mana da shi gaske bai ba, domin ya kamata a tuntube mu, a tambaye mu mene mu muke gani da wannan abun. Kuma mu mun ji cewa an riga ma an kebe wasu kauyukan mu wanda za a yi wannan abun. Kin gan kuma mu magana mu guda ɗaya ne cewa wannan abun ba zai yi ba, domin mu muna so cewa gwamnati ta sa kowane Fulani, mu mun san junanmu a garinmu, kuma mun san Fulanin garinmu su ba za su so wannan abun ba.
Dalili me yasa kake ganin kaman ku ba kwa so, sannan su ma Fulanin gurin ba su bukata?
Domin kowa ai yana da shinge a gaban gidansa. To idan za a baka dan kudi a ce maka to ka dan gyara shingen nan, ka dan sa mata dan wurin samu ruwa, kuma gwamnati ta taimaka a samu ciyawa mai kyau, to me yafi haka?
Gwamnan jihar Filato ya amince, gashi nan ku kuna ce ba ku amince ba, kana ga ya za ta kaya kenan.
Idan gwamnati ta ce dole sai ta haka, za mu je kotu. domin kotu ne za ta nuna cewa ko ta isa ta yi ko ba ta yi ba.
Shirin na riga dai ya janyo cece ku ce a tsakanin al'umma saboda rashin fahimtar yadda shirin zai gudana da ma wuraren da za a aiwatar da shi. Shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Plato, Alhaji Nura Muhammad, ya fara ne da bayyana ma'anar kalmar riga.
Kauyen Fulani sunan shi riga. Ana so kenan a zaunar da Fulani su zauna a guri guda daya, su daina yawace yawacen nan. Yanzu Fulanin mu da suke gabashin kasar nan duk sun gudo sun koma tsakiyar Najeriya da kudancin kasar nan, saboda can ya mutu dajin babu, ba ciyawa, duk hamada ta cinye dajin. Amma idan za a koma cikin hamadan, sai ya abun da Gaddafi ya yi ma mutanen Libya, ya dauko musu teku ya kawo musu, ya debo kasa ya sayo kasa a wanta duniya, ya kawo jirgin sama aka debo aka kawo, aka debi wannan yashin aka je aka zubar da shi. Yanzu suna noma, ba sai a yi a gabashin Najeriya ba, jahohin gabar din kasar nan. In an yi wannan ba zai rage mana wannan damuwar da muke ciki ba.
Kafin dakatar da shirin na ruga ko akasin haka da gwamnatin tarayya ta yi, gwamnan jihar Plato Simon Lalong a ganawarsa da manema labarai a Abuja ya bayyana goyon bayansa da shirin, inda ya ce kasancewarsa mamba a kwamitin haɓaka cimaka da kwamitin shiga tsakanin makiyaya da manoma sun wayar wa jama'a kai kan wannan batu, don haka bai kamata ake takaddama akan batun na samar da ruga wa makiyaya ba.
But I think when they mention Ruga, it maybe it's particular to a particular tribe. But what we are doing is all encompassing to the benefits of Nigeria.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce ina zaton da aka ce riga waɗansu na ganin wani abu ne don waɗansu ƙabila guda, amma abin da muke yi na gama gari ne don amfanin 'yan Najeriya. Har ya zuwa yanzu dai jama'a na jiran gwamnati ta fito ƙarara ta yi bayanin abin da shirin ya ƙunsa don kar garin neman gira a rasa ido. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Allah a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma zamu je kasar Ghana, inda dubban 'yan kasar suka dunguma kan titina suna zanga-zanga akan yanayin rayuwa da suka samu kansu a ciki. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Sami Jefi, wanda shine ya hada kan wannan kungiyar hadakar rajin neman adalcin rayuwa, shine ya shirye wannan zanga-zanga mai taki ka kashe mu a huta. Zanga-zangan da ya samu karbuwar mambobin jam'iyyun adawa kamar NDC, PNC da sauran kungiyoyin matsi da tarin dubannin mutane, an soma shine daga Kwame Nkrumah Interchange dake a Sakinan Accra. Masu zanga-zangan sanye da jajayen shiga sun rinka waki ana kida da busa, suka ratsa tutunan birnin, suna kuma dauki da alluna da rubutu kamar haka: a kawo karshen cin hanci, a dawo da kudin men's good, Nana Ado muna mutuwa, harajin motocin kawa kashin kai ne, wannan mutum na a cikin waɗanda sun ka zuba kudin su cikin harakar men's good. Kusan shekara kenan mambobin men's good sun ga haza tarin waɗannan mambobi na mu sun mutu a dalilin matsayin gwamnati. Mun zo nan ne mu nuna wa mutane da shugaban kasa cewa lokacin yin wani abu ne yanzu. Salasi ma mamba ne na 'yan kishin kasa.
I'm concerned because the media is under attack.
Mun zo nan ne saboda yadda ake farma 'yan jarida, ana rufe bankuna, sha'anin tsaro ya rushe, gwamnati ta ƙi yin komai. Tsohuwar ministan ma'aikatar da ke kula da jinsi da yara Ayeluta ta ce yan Ghana na son aika sakonsu fili ga gwamnatin NPP. Muna mulki ne na tsarin demokradiyyar kasa karkashin tsarin mulkin 1992. Muna shaida wa NPP cewa suna karkashin mulkin doka ne fa. Yan Ghana sun husata da za su hanzarta daidaita tafiyarsu, yayi daidai da doka da zai fi musu. Maza takardar jam'iyyar NDC a Sirin Kitiya ya ce haƙƙi ne na al'umman ƙasa su tashi su ɗauki mataki akan abin da gwamnati take aikun ga abin da ke faruwa a hukumar zaɓe. Yanzu a rajistar zaɓen baya-bayan nan da aka yi, muna da mutane miliyan 1,700 da sun ka cancanci rajista. Hukumar zaɓe ta fito ta ce za su rajista mutane 700 babu wani dalili. Shugaba Akufo-Addo ya rinka yin ƙara game da rashin aikin yi. bayar da kuɗi don samun alfarma. Har da 'yancin magana, gwamnati ce ke nuna gidan rediyo da zai yi aiki da wanda za a rufe. Yanzu gwamnati ta rufe tashoshin rediyo uku da ta abuka musu, ta rufe su. Me yasa ba a magana? Mun yi magana.
Alhaji Sabo Ahmed, mamba ne na communication team din NTP mai mulki, yace ra'ayi dai goshi ne, kowa da irin nasa. Yace
siyasa dai kowa na da ra'ayin shi, bayan haka kuma da yaka gani an adawa su yi ra'ayi da gwamnati, kuma an ka duba cikin daukan kasa mu, kuma hanya na nan, inda sun bi hanyar da ya kamata su bi su yi wannan abu, ana ba su hanya kuma su nuna damuwar su kan da suka fanci lamari. Amma an ka duba ababen da suke fadiwa, abinda ya sa su kai wannan demonstration na, ka duba mafi da yawa wayanda ma suke cikin wayannan ayyukan nan, mashi ba su cikin demonstration na yan NDC zalla da NPN. Ban gani wani unionist ciki ba, chairman wani yan kasuwanci ciki ba, ban gani wani mai aikin gwamnati ciki ba, kuma ban gani wani private investor ko entrepreneur ciki ba.
Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne
Bilal Ado Dalibi na asalin ƙasar Najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar Turkiya.
To yanzu idan ɗalibai 'yan Najeriya ne shirka mu da Chad su suna buƙatar su je can su yi karatu Istanbul, wane kira za ka yi musu, wane advice za ka ba su?
Advice da zan ba su shine, idan suka samu kansu a cikin wani ƙasa, su yi kokari su koyi al'adun mutanen da suka je wajen su. Abin yana taimako sosai. Ya kamata a ce su waye su bude kansu, ba wanda ya ce su canja nasu al'adun. Amma idan ka je kaga mutane suna abu daban, ka tsaya ka tambaya ka ji yaya, saboda meye abu haka yake haka. Ya kamata ka zauna ka kalli mutanen ka gane su sosai, dan ka zauna da su lafiya. Ba wai kai ka zo daga wani ƙasa ba, kaga mutane suna irin wani abu da kuke yi a ƙasan ku amma daban. Sai
kai ku kace zaka zo ka sake
shine, sai ka zo kana fadan wayansu irin maganganu, kana harassing din culture din mutane, ni wannan abu da bai kamata bane ba. Ya kamata a ce idan kai ka ziyarci mutum, ya kamata ka san yanda za a yi ka zauna da shi lafiya. Mutane suna son al'adun su sosai, yanda kake son naka haka mutane suke son nasu. So ya kamata a ce ka bude kanka, abun koyo ne, kamar yanda ka je karanta littattafanka, su ma mutanen ka karanta su, ka gane su. Idan ka tafi wani ƙasa lokacinka na farko, ka gane mutane, yanda mutane suke abinsu. Idan ka je wani ƙasa daban, ba haka samu wayansu matsaloli ba. Saboda kai ka shiga ƙasan da sanin cewa wayannan mutanen ba kaman mu suke ba. Suna da yanda suke abubuwansu, muna da yanda muke abubuwanmu. So ya kamata a ce mi respecting yanda suke abubuwansu. Duk wani al'adunsu na kirki da za ka iya amfani da shi a rayuwanka, ba matsala. Duk wani wanda ka ga akwai matsala, na farko ka fara tambaya ka ji yaya, mai isa abu haka yake haka. Idan abu ne da za ka iya amfani da shi a rayuwanka, ba matsala. Idan ba abu ne da aka yi amfani da shi a rayuwanka ba, ka kyale mutanensu da abinsu. Idan zuwa suka samu matsala da shi, dole za su canja shi. Ba kai ne ba ko za ka zo ba, ka zo ka gaya mutane yanda za su ringa abubuwansu ba. Advice na farko shi ne koyan yaransu, saboda su a can.
Kiran kana cewa abun muhimmanci na fara idan mutum ya je shi ne ka kori yaran mutane.
Ka koyi yara zai taimaka sosai. Ba ma wai zai taimaka ma sosai ba, su suna son mutanen da suka iya yarensu ba 'yan ƙasa ba. Idan dai irin suka ga kai ɗan Afirka ne kuma ka je, mutane suna so su san yaya, me labarinka. Amma kuma idan suka ji ka iya yarensu, abin ƙara girma yake yi.
Za su yi amince da kai, za su yi bude maka.
Yes, exactly. Haka suke. So idan kuka yi yaran su shine su ma irin suna da opportunities da yawa na wanda mutum zai taimaki kanshi, amma ba su iya turanci ba. Amma kana iya yaran su zai bude ma kofofi da yawa an ba ma gaba daya ba.
Bilal Ado kenan, dalibi na asalin kasar Najeriya da ke karatu a jami'a a kasar Turkiya. Mun gode da bamu damar tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin namu na himma Batar Gaggu daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Madalla a gaida Abdulaziz Adili Toro, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa da Zainab Musa Wada da Fatima Musa Wada, inda suka ce salam BOA Hausa, ya Allah muna roƙanka da sunayen ka dari ba daya daga kawo mana saukin yawan matsalar tsaro da wasu jihohin kasar nan suke fuskanta kamar Zamfara da Borno da Yobe da Katsina da Kaduna da dai sauransu, kan yadda lamarin nasu sai ƙara fadada yake. Sai kuma sako daga Usman Kasim Kiringim dan Niger mazaunin yammacin Tripoli a Libya, shi kuma yace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya. A yau na shigo wannan fili ne domin na nuna alhinina kan yadda ake musgunawa bakin haure da suke zaune a kasar Libya, kan yadda ake garkuwa da su, wasu har suna rasa rayukansu. Da fatan shugabanninmu za su dauki duk matakin da ya dace don magance wannan al'amari da ta kunno kai a Libya. Ga kuma sako mana gaba daga Nasiba matar Rilwanu Ibrahim London Uba Adamawa, ita kuma tace salam muryar Amurka, dan Allah ku gaya wa gwamnatin Adamawa Amadu Umar Fitri cewa ya fito yayi ƙarin haske dangane da dakatar albashin wasu dubban ma'aikatan jihar da yayi, domin waɗannan bayan Allah suna zuwa aiki babu albashi, kuma da yawa daga cikin su masu iyali ne da yara. Ga kuma sako daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa da Zainab Musa Wada, dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnatin Najeriya tare da jami'an tsaro baki daya da siwa Allah da annabinsa su sake shugaban ƴan Shi'a a Najeriya, dan cigaba da kace na ce hadda asara rayuka wannan sam zuwa gaba ba zai haifar da dame ido ba. Sako mana karshe kuma ya fito ne daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina, shi kuma yace alƙalan da ke gudanar da shari'o'in zabe a Najeriya, da fatan za ku tashi tsaye wajen ƙara neman makanku mutunci da kima a idan duniya ta hanyar yin shari'o'i da ke gaban ku akan gaskiya da adalci, ku baiwa mai haƙƙi haƙinsa ba tare da bin umarnin wani ko wasu ba. To madalla a cigaba da aika mana da sakonni. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Jakadan Burtaniya a Amurka Kim Darak ya sanar da murabba'in dinsa a yau Laraba, yana mai cewa ba zai iya ci gaba da aikinsa ba biyo bayan kurmata bayanan diplomasiya wanda ke dauke da batanci ga shugaban Amurka Donald Trump. Gwamnatin shugaba Trump ta ƙara ƙaimi wajen ganin an hanzarta tantance bakin haure da ke neman mafaka, inda za a fara kwashe kwana guda kacal ana yi musu tambayoyi akan dalilin su na zuwa Amurka. Wani alƙalin kotun tarayya a nan Amurka ya yanke hukuncin cewar ma'aikatar shari'ar ƙasar ba za ta iya canza tawagar lauyoyinta ba, yayin da take neman hanyar da za ta saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa. Wata tawagar ƙwararru ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoton cewa an samu raguwar tashe-tashen hankula a yankin Kasai da ke ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo.
To masu sauraro, a nan za mu ta sa'aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A shirin namu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke gani ya kamata a warware takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan mazhabar Shi'a. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Vasco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.